أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أشرن دبير قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه حدود صلاة دبيو ودوان الرانا تداتي دا أشرن دبير قوات تقوس نشكرا تدبو بيو دقو مشاد آية تميلادية za mu tashi darasi na 25 a cikin karatun tafsirin alqur'ani a cikin wannan wata mai albarka za mu tashi aya ta 12 a cikin suratul an'am insha Allah yau za mu saba tsarin mu za mu fara karatu sannan insha Allah in mun kai gaba sai mu amsa tambayoyi kuma mu rufewar tafsiri insha Allah sai Allah ya kai mu da rai da lafiya wata shekarar insha Allah ya bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba 'ala nafsihir rahmah فَيَجْمَعَنَّهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ قَتَلُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
الله تعالى يجي ومنزل الله صلوات الله وسلامه عليه قل لمن ما في السماوات والأرض كشيء wai zai gaya ma dukkan mai sauraro sawa'un da mushrikai na wannan zamani da waɗanda kuma za su zo daga baya da musulmi na wancan zamani da musulmi da za su zo daga baya ka ce ma kowa da kowa liman ma fi samawati wal ard abinda ke cikin sammai da ƙasai na wane ne wanda yake kuma shi kadai nasa ne ba na waninsa ba idan ba su gaya maka jawabi ba qul lillah ka ce musu na Allah ne كتب على نفسه الرحمة يا وجب ترحمة أكن كنسا ليجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه والله تبز زي تتراكو رانر القيامة واندبابكو كنتو أتكن وانا الرانا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون واند سكا تابد كاو كنسو سكا تشوش كاو كنسو واند نسوني باسا إيماني الله من أوكا كنسركي يتمع النب صلى الله عليه وسلم yayi wannan tambaya wadda take tabbatar da iqrari ga tauhidin rububiyya take tabbatar da cewa abinda dike cikin sama da ƙasa wannan tabbas na Allah ne ba wani wanda ya taba cewa nasa ne ba wani wanda ya taba wato da'awar tauhidin rububiyya ba wanda ya taba da'awar sa domin kowa ya san akwai abinda yake ba wanda Allah ya bashi mulki cikakke a bayan ƙasa wanda zai zamanto cewar shi ne kadai in sarauta ce Allah ya sanya sarautar akwai wani mai sarauta kamar ka idan dukiya ce Allah ya sanya akwai wani mai dukiya kamar ka duk kuma yawan dukiyar taka zai nuna maka kan cewa kai baka da iko kamar lakita sa dukiyar saboda haka mulkin abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin ƙasa mulkin su na Allah ne a zahiri baya kuya ga wani to shi yasa sai Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qul lillah sawa'un sun bada ansar ko basu bada ansar ba kai ka fada lillahi na Allah ne wanda babu kokonto a cikin wannan to sannan kuma Allah ya ambaci wannan sifa ta sa wanda za ta janyo hankulan bayin Allah ya zuwa ga wato soyayya son su ga wannan ubangiji wanda duk ya mallaki dukkan abin da ke cikin sama da ƙasa dinnan yana tasarrufi a cikin su yanda yaso amma tare da wannan yace kataba ala nafsihir rahma ya wajabta ma rahama akan kansa ya wajabta ma kansa yin rahama ma'anar wannan wato Allah madaukakin sarki ya wajabta ma kansa yin ihsani domin shine ma'anar rahama kyautatawa ihsani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithul qudsi wanda Abu Huraira ya ruwaito a cikin sahih Muslim yana cewa inna Allah lamma khalaqal khalq kataba kitaban فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي الله مدوكاكين سركي يayin da ya gama halitta ya halicci halitta baki daya sai ya rubuta littafi wanda wannan littafin yana wajensa a saman al'arshi, ya ce rahamata ta rinjayi fushina, shi ne ma'anar wannan kataba ala nafsihin rahma, ya wajabta rahma akan kansa, wato rinjayen fushin Allah, rahamar Allah akan fushinsa, shi ne da za ka yi abu ɗari da zai wajabta maka fushin Allah, idan ka yi abu ɗaya na rahamar Allah sai Allah duk ya manta, sai Allah ya shafa duk wannan abin da kai na wajabta fushi din. Abu ɗaya in kai na rahamar Allah sai Allah ya shafa duk abin da kai na wanda zai wajabta maka fushi. To wannan wajibi ne, abu ne wanda yake sanin wannan sifa ta Allah, abu ne wanda zai sanya mu so Allah jalla wa ala, abu ne wanda zai sanya mu kada mu ɗebe haso, kada mu yanke ƙauna ga rahamar Allah. Duk irin abin da kai idan dai ka zamanto mai gaskiya ne wajen fuskantar Allah, kai abu ɗaya wanda wato Allah zai maka, Allah zai maka rahama domin sa, sai ya shafa dukkan abubuwan waɗannan da kai. Shine yazo a cikin hadithul qudsi, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ya Allah ta'ala yana cewa, ya ibadi innakum tadhnibuna fil layli wan nahar wa ana aghfiru adh-dhunub fastaghfiruni wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum, ya ku bayina kuna yin zunubi dare da rana, kuma ni ne nake yafa zunubai gabaki ɗayansu, ku nemi gafara ta sai in gafarta muku. Yace a wani hadisin, ya kai dan adam, da za ka zo min rana alkiyama da cikin sama da ƙasa na zunubai, sannan ka zo min baka tarayya da ni da Allah, baka tarayya da ni a cikin bauta, zan zo maka da cikin sama da ƙasa na gafara. To wannan yana daga cikin ihsanin Allah wanda yake wajabta mu so Allah jalla wa ala. A wata ayar ta fassara wannan rahamar da Allah ya rubuta ma kansa, wa idha ra'aita alladhina wa idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taaba min ba'di dhalika wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Allah yace ma annab sallallahu alaihi wasallam, idan waɗanda suka yi imani da ayoyina suka zo maka, ka ce aminci ya tabbata a gare ku, kai musu gaisuwa ta sallama, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma, ubangijinku mahaliccinku mai muku ihsani mai muku tarbiya ya rubuta rahama akan kansa. Annahu, to wannan shine tafsirin wannan rahama, annahu cewa man amila minkum su'an bi jahala, wanda ya aikata mummuna bi jahala, ai bi sababil jahala, saboda wauta ya cuci kansa, ya san abun nan babu kyau, ya san abun nan asara ne, ya san abun nan tawaye yake ma Allah, amma ya je ya aikata, shine jahala din, wato yana sane ya je ya aikata, ba wai abin da yayi ne bisa kuskure ba, amdan ya je ya aikata. Annahu man amila minkum su'an bi jahala thumma taba min ba'di dhalika wa aslah, sannan bayan wannan ya tuba, wa aslah ya kyautata, yayi nadama, ya bar waccan hanyar batsan, ya bar waccan hanyar fitsara, ya dawo ya zamanto mutumin kirki, shine wa aslaha, fa annahu ghafurur rahim. To Allah mai yawan gafara ne, mai tsananin jin kai ne, shine ma'anar kataba rabbukum ala nafsihir rahmat, cewa yayi da abin da zai wajabta masa halaka da lalacewa da tabewa, amma sai tunda Allah ya rubuta ma kansa rahama, da ya dawo ya tuba, sai Allah ya karbe shi, sai Allah ya karbi tubansa. To shine wannan ma'anar, wato Allah ya wajabta rahama akan kansa. Sannan Allah ya yi isti'nafi, sabon hukunci, la yajma'annakum ila yawmil qiyama, wallahi wannan Allah al-muwatti'a lil qasam, shimfiɗa take ga rantsuwa, Allah ya yi rantsuwa cewa wallahi zai tara ku, ya ku halitta baki ɗaya, mutane da aljanu, zai tattara ku ga baki ɗayanku, ila yawmil qiyamati, zai tattara ku ila dinan, da ma'ana fi ai fi yawmil qiyama, zai tattara ku a ranar alqiyama, ita ce ranar tashi daga cikin kabari, an kira ta alqiyama saboda daga alqiyamu min alqabri, ranar da ake tashi daga cikin kabari. Waɗansu kuma sun fassara ta da cewa an kira ta yawmil qiyama saboda rana ce da ake tsayewa a gaban Allah, yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, ranar da mutane za su tsaya a gaban Ubangijin talikai, ba zancen mai zama, ba zancen mai kwanciya, ba zancen mai durƙuso, a tsaye duk ake, duk kowa zai tsaya ma Allah jalla wa ala. To Allah ya ce wallahi zai tattara ku ga wannan rana, la rayba fihi, babu kokwanto a cikinta, wannan la rayba fihi, wannan shaida ce daga Allah cewa babu kokwanto, babu kokwanto akan zuwan wannan rana a wajen Allah jalla wa ala, da kuma a wajen muminai. alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, amma waɗanda suka tabar da kawukansu waɗannan su ne ba sa imani. Ta yaya ko mutum zai zamanto ya samu wani arziki bayan ya ƙaryata abinda Allah ya ce yayi rantsuwa a kansa, wanda ya ƙaryata ranar alkiyama, wanda ya shakka akan ranar alkiyama da Allah ya rantse cewa babu shakka a cikin ta, wannan hakika shine tababbe. Alladhina khasiru anfusahum, waɗanda suka tabar da kawukansu, wato kamar wato abinda ake nufi da tabarwa shine kana da uwar kuɗi ta arziki, sai ka je ka salwanta ta ka lalatar da ita a cikin jin daɗi. Mutum ne an bashi jari, sai ya zamanto maimakon ya je ya juya wannan jarin, ya zamanto uwar kuɗin ya hayayyafa, ya yi abin kirki, ya kula da kansa, ya kula da sauran waɗanda suke tare da shi, sai ya zamanto ya je ya tozartar da wannan kuɗin, ya batar da su a cikin wato jin daɗi na ba gaira ba dalili, ya zamanto ya koma a tutar babu, ba riba ba uwar kuɗi, ba riba ba uwar kuɗi, ya koma ba shi da aiki. Yanzu ko anan ne a duniya yaya kake ganin wanda jarinsa ya kare? Idan ka ga wanda jarinsa ya kare, ai dole ka ji tausayinsa, ka ga da abin da yake ya fi ƙarfinsa yanzu ya gagare shi. To kowa a cikin rayuwa numfashin nan da muke yi, ko adadin kwanakin nan da aka bamu, shine uwar kuɗin mu, shine jarin mu, wanda duk yayi tsoruwarinsa, yayi imani, to wannan shine ranar alkiyama zai ga jarinsa ya biya. Wanda ko ya tozarta wannan, wanda ya tabar da wannan jarin bai yi imani ba, to wannan shine yayi asara. Ala innal khasirin alladhina khasiru anfusahum yawmal qiyama wa ahlihim yawmal qiyama ala zalika huwal khusranul mubin, tababbu shine wanda suka tabar da kawukansu da iyalansu ranar alkiyama. Allah ya ce ku tattaro hankulanku ku ji, zalika huwal khusranul mubin, wannan shine tabewa da asara mabayyaniya, domin ita ce hasarar da ba za ka taba sake dora maka arzikinka ba. Mutane da dama arzikinsu zai kare, kare arziki za ta zo musu, jari ya rushe, amma sai ka ga cikin ludufin Allah ya tayar da wannan karayar tasu, sun miƙe sun ci gaba. To banda ta lahira, alladhina khasiru anfusahum, wanda suka yi asarar kawukansu, waɗannan su ne ba sa imani. Don haka duk wanda ka ga bai yi imani ba, to wannan wato shine wanda yake ya tabe tun anan duniya. Ma'ana kada ka rudu da abin da za ka ga yana yi na ni'ima da kutsawa cikin kafirci, da yi ma Allah maɗaukakin sarki butulci tare da Allah ya nemi masa ni'ima kuma Allah ya kyale shi, ya riga ya yi asara tun da bai yi imani ba. Allah ya raba mu da asara.
أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.
الله يجزي وله ما سكن في الليل والنهار أبن دي ينسو أتكندري da a cikin rana na Allah ne shi kadai. Wato can Allah ya ce qul liman ma fis samawati wal ard, qul lillah, abinda ke cikin sammai da ƙasai wannan zahiri ne, mulkin sa zahiri ne ga Allah. To akwai abubuwa da suka buya wanda ba wanda ya san su, shine Allah ya ce walahu ma sakana fil layli wan nahar, nan bai yi tambaya ba, saboda abu ne wanda yake ba zahiri yake ga kowa ba, sai yayi ikrarin sa, ya tabbatar. Kamar yanda yake dama wannan sura ta zo ta yi ikirarin tauhidi ne, dalilai ne Allah yake kawowa na tabbatar da kadaicin Allah da tauhidi, da bayyana shari'a, da kuma rusa hujjojin mushrikai, da bayyana batun hanyoyinsu. Allah ya ce walahu ma sakana fil layli wan nahar, abinda duk ya nutsu a cikin dare da kuma a cikin rana na Allah ne shi kadai. A cikin wannan akwai kiran mutane su bincike kan abubuwan da suke a boye suke, da suke bayyana kudura Allah da mulkin Allah, wanda yake yanzu karatun zamani, karatun ilimin zamani yana bayyana waɗannan abubuwa, abubuwa da dama waɗanda suke sun buya, wanda ba a sani ba. Yanzu sha'anin irin su ƙarfin magnatiso da ƙarfin lantarki da ƙarfin waɗansu abubuwa wanda ma ba a sani ba, a cikin asalin halitta, abu da ake ce masa weak and strong nuclear forces, abubuwa waɗanda suke ga alamomin su nan a bayyane suke, amma sai kai bincike mai zurfi sannan zaka gane. Kuma waɗannan abubuwa ne wanda duk mai ilimi idan ya karanta dole zai yi mamaki akan kudurar Allah. Sai dai wanda yake kafiri sai ka ji ya ce the marvels of nature, abubuwan ban mamakin ɗabi'a, maimakon ya ce abubuwan ban mamakin halittar Allah, saboda ainihin kafirci ba zai ikrari ba. Amma waɗannan abubuwa ne wanda suke dalilai ne akan wato tauhidin Allah jalla wa ala, akan cewa shine mahalicci, kuma akan cikakken iliminsa da gwanintarsa a cikin halitta. Allah ya ce abinda yake ya fuya ya nutsu, wannan ishara ne ga abinda yake wato a ɓoye yake, ba a bayyana ba. Kuma abubuwa ne masu yawa, kamar yanda yanzu ɗin ilimi muka ce ya nuna. Don yanzu akwai kamera wadda aka yi, wadda a cikin duhu za ta ɗauki hoton abubuwan da yake faruwa. Tana nan yanzu sojojin ƙasashe da suke ci gaba ana sa musu irin wannan tabarin. Kaga kare ana zaune baka san abin da ke faruwa ba, sai ka ji kare yana haushi saboda ya ga abin da kai baka gani ba, idansa ya fi naka. Wannan abin da yake sakana fil layl, ya nutsu a cikin dare ya buya, na Allah ne. Gashi kuma daga cikin halittar Allah, Allah ya bayyana shi ga wani daga cikin halittar Allah, kare ya gane kai baka gane ba. Haka zalika ji, akwai abinda daga cikin halittun Allah za su ji kai ba za ka iya ji ba. Yanzu wannan katon kifin nan well da yake can kasa a cikin teku, irin abubuwan da yake ji, wanda yake dan adam da na'urorinsa ba su isa su ji ba, amma shi kuma yana ji daga halittar da Allah ya yi masa. Wannan abu ne wanda yake na halittar Allah, wanda Allah ya san shi, ya san da shi. Gashi ya sanya alamar cewa Allah ya san da shi, ya sanya wanda daga cikin halittar Allah sun san da shi, to ballantana kuma shi Allah da ya halicci wannan abu. Haka zalika akwai abin da yake wato a cikin wuni ma, shi ma ya nutsu ya buya, baka san shi ba, ga hasken rana amma yana nan ya buya, Allah ta'ala ya san shi, to wannan ma na Allah ne. Saboda haka kamar yanda yake mulki zahiri nasa ne, haka zalika abubuwan da suke ɓoyayyu a cikin mulki na batini shi ma na Allah ne. Wa huwa sami'ul alim, shi ne wanda yake ubangiji mai ji kuma masani. A cikin amfani da waɗannan sunaye na Allah akwai ishara ga wato kamalar ilimin Allah jalla wa ala. Akwai kamalar ilimin Allah, ya san komai, yana jin komai, ba abin da yake ɓuya a gare shi. Ji ya fi gani ƙarfi. Saboda abinda zaka ji zai baka ilimin da abinda zaka gani bai baka ba. Allah maɗaukakin sarki yayi iktiranin jinsa tare kuma da ilimi, dukkan wani abu wanda yake za a iya jinsa, to Allah maɗaukakin sarki yana jinsa. Saboda haka hatta zancen zuci wanda kana jinsa amma wani bai isa ya ji shi ba, ba wanda ya isa ya ji zancen zuci. Kuna zaune tare da mutum, zuciyarka tana zanta maka mummuna a kansa, bai isa ya ji ba. Saboda me? Saboda shi makasiri ne, takaitacce ne, amma Allah yana jin wannan magana, Allah yana jin abin da ka faɗa. Al-alim shi ne kuma masani. Shi yasa Aisha ummul mu'minin lokacin da ta yi tasbihi akan bayyana wannan sifa ta jin Allah jalla wa ala a gare ta, lokacin da suratul mujadila ta sauka, mace ce ta zo mijinta ya yi mata zihari, ya ce bayanta kamar bayan mahaifiyarsa ne, bata san menene makomarta ba, ta zo ta gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta kawo kuka. Aisha ta ce tana bayan labule, ba ta jin abin da take faɗa. Amma sai gashi Allah ta'ala ya ce qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah ya ji maganar wadda ta zo take maka jayayya, wanda tazo take jayayya da kai watashtaki ila Allah tana kai kukanta zuwa ga Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah na jin muhawarar da ya faru tsakaninku Aisha tace subhanalladhi wasi'a sam'uhu al-aswat sarki ya tabbata ga Allah wanda jinsa ya yalwaci dukkan wani sauti dukkan wani abin ji jin Allah ya yalwace shi Allah yana saman al-arsh tace ita tana gefan sitara bata ji abin da take faɗa ba amma sai ga wahayi ya zo daga Allah abu ne wanda yake daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan mata suna munajati amma Allah ta'ala ya sani saboda haka wannan sifa ta Allah jalla wa ala tana wajabta mana wato mu rinka muraqabar Allah yayin da kake zancen zuci a cikin zuciyarka kake zancen zuci ko da alkhairi ko da sharri ka shaida cewa Allah yana sanin wannan kada ka taba rudin kanka cewa zaka boye ma Allah wani abu قل أغير الله أتخذ وليا الله تعالى يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم كتي أغير الله أتخذ وليا شن ونن الله ذن رقاء مجب انشي ونن الله ذن رقاء وبنجي وند ذن جب انشيش وجنبوتا دو من الولي إنن أي وند نكي جب انتس وجنبوتا دو من أسلم معنى الولي الناصر ميتي مكو iyayengiji wanda suke bauta ma wani wanda suke bauta wanda duk ka bauta ma to ka jibinci shi shine mai taimakon ka ka bauta masa saboda yayin da ka zamanto kake neman agaji shi zai baka agaji yayin da kake neman ije cuta shi zai ije maka cuta yayin da kake neman amfani shi zai kawo maka amfani to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace wani Allah zan riƙaye mu wannan bayan gashi shine lahu ma fis samawati wal ard shine lahu ma sakana fil layli wan nahar na tabbatar da wannan tauhidi na rububiyya sannan kuma nazo na jingina bauta ya zuwa ga wani Allah fatiris samawati wal ard kuma shine bayan wannan shine ya kage halittar samai da kasa ai wannan yana daga cikin abin da yake wajabta mun na riki Allah abun bauta wanda nake jibinta bauta ta ya zuwa gare shi domin shine ya kage halittar sama da kasa saboda haka mai cikakken iko ne wa huwa yut'imu wa la yut'am dalili na biyu kuma wa huwa yut'imu shine yake ciyarwa wala yut'am shi ko ba a ciyar da shi nan wajen ambaton ciyarwa kinaya ne akan abin da yake shine adna asbabur rizq mafi karancin abin da yake kawo arziki shine ciyarwa ciyarwa idan wato ciyarwa ma abin da zaka ci Allah ne yake baka to ina kuma ga abin da yake sama kuma bayan wannan ya wadata ka ka zamanto wato hanshakin mai kudi idan ciyarwa ma ne Allah ne yake yi ina kuma ga ya mai da kai babban mai kudi waye zai yi wannan wanda ya ciyar da kai shine zai iya mai da kai babban mai kudi koko wanda ya gagara kan ya ciyar da kai saboda haka wanda dai yace shine zai ciyar da kai hatta lomar abinci shine aulaka ne ma'azurtawa a wajensa to shi yasa akai nan ba a kawo ma batun rizq ba domin arziki ya tara dukkan wani abu na amfani wanda Allah zai isar ya zuwa gare ka idan abin da yake koma baya shine wato ciyar da kai abin da zaka ci ba tufatarwa ba ba wato ba baka daukaka da alfarma a cikin mutane ba ba baka wadatar dukiya ba yanda ya zamanto duk wata bukata ka samu biyan ta ana maganar abin da yake shine asalin bukata ta cewa kowanne yana bukatar ta to Allah shine yake yi وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها باب وتدبع كسافة شيء أزكين تينا وجن الله كدوبا كجيد الله ما أوك تنسر كي أزرت كياشي يد الله كي أزرت تروروا دك ودن زما دا أبندا مكسني دا أبندا بمسني با كوا الله يشري مس أزكين سا ما سكرنت بيولوجي سنا كرنت the ecosystem تو عند ذي كرنت ecosystem زي سان أير الله أشكون وانا يد الله يبتدس أرن سا ya zaman to cewa wannan ecosystem din nan shine zai fassara maka wama min dabatin fil ardi illa ala allahi rizquha kowane abu a bayan kasa Allah ya shirya masa tsarin yadda zai ci abincin sa ba taruwa akai wani convention ba taruwa akai aka fitar da tsari aka ce kai ka dauki noyin kula da tururuwa wannan kasa ta dauki noyin kula da tsoho da kudan zuma wannan ta dauki noyin kula da kifaye wannan da tumakai da sauransu duk Allah ya fitar da wannan tsarin daga abinda wani yake ci abinda yake najasarwa ya zama najasar wani shine abincin wani yanzu mu iskan nan da muke shaka najasar tsirrai ce abinda idan wato bishiya ta shaka na iska ta fitar wannan iskar muke sha najasar su ita muke sha kamar yadda mu kuma najasan mu ta iska abinda muka fitar carbon dioxide din shi suke shaka suke rayuwa tarosan mu abinda muka yi na tarosan mu shine abinda su kuma suke zamantowa shine taki shi suke ci da shi suke rayuwa kuma kudan zuma ta sha daga fure sannan tarosan ta abinda take fitarwa shine abinci da magani a gare mu in ka bi waɗannan abubuwa na hikimar Allah suna da yawa wanda yake tabbatar da wannan dalili wa huwa yut'im Allah shine yake ciyarwa kaga ba a faɗi abin da yake ciyarwa ba sai aka shafe maf'ul din domin a nuna umumi duk wani abin da yake buƙatar ciyarwa to Allah shi ke ciyar da shi wala yut'am shi ko Allah ba a ciyar da shi ba a ciyar da shi ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imu bana nufin arziki daga wajensu bana nufin su ciyar da ni idan Allah zai zamanto an ciyar da shi bai zamanto Allah ba kamar yanda Allah ta'ala ya sifanta ya rusa da'awar allanta ta annabi Isa da Maryamu da cewa kana ya'kulani ta'am dukkaninsu suna cin abinci wanda ku yake cin abinci ya zai zamanto Allah yana da bukata kenan to shi ko Allah la yut'am ba shi da bukata kamalar uluhiyarsa shine shi ya ciyar shi yasa nema Allah idan baka tambaye shi ba sai ya fushi da kai dan shi abin da yake so kenan a neme shi ya bayar a nemi ya bayar abin da yake so kenan wanda yace ko ba zai nema ba to shikenan innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili to sannan Allah ta'ala yace qul inni umirtu an akuna awwala man aslam kace ya rasulullah ni an umarce ni na zamanto farkon wanda ya musulunta ai shine farkon wanda ya musulunta a cikin wannan al'umma a cikin mutanen da yazo musu da wannan al'umma da yazo musu da tauhidi shine farkon wanda ya musulunta an umarce ni na zamanto farkon wanda ya musulunta ba'ana ba a cikin mutane baki ɗaya ba duk da yake wannan ma'anar din ma la tab'ud cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya musulunta ma'ana a ranar alkiyama wajen zuwa farkon wanda za su zo a cikin musulmi shine annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnul akhirun al awwaluna yawm al qiyama mu ne na karshe a wajen zuwa cikin al'ummomi amma al awwaluna mu ne na farko ranar alkiyama baida annahum utul kitaba qablana tare da cewa an ba su littafi kafin mu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine awwalu man aslam domin shine farko wanda zai shiga aljanna zai je ya kwankwasa kofa aljanna mala'iku aljanna su ce wane ne yace muhammadu ne salawatullahi wa salamu alaihi sai suka ce da kai ne akai umarnin mu kada mu bude ta ga kowa in ba gare ka ba sannan a bude shine farkon wanda zai shiga aljanna awwalu man aslam farkon wanda ya musulunta salawatullahi wa salamu alaihi umarnin da Allah ya masa kenan kuma a cikin wannan akwai nuna kan cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suna kwadayin su sanya shi a cikin addinin su ne to shi kam Allah ya riga ya zaben masa addini wanda yake shine addinin Annabi Ibrahim domin sun san cewa addinin Annabi Ibrahim addinin musulunci ne to an ce na zamanto ni ne farkon wanda ya musulunta a cikin wannan al'umma wala takunanna minal mushrikin kada kuma na kuskura na zamanto a cikin mushrikai kada na wato wannan sai aka yi iltifati aka koma da cewa an umarci yana cewa an umarce ni na zamanto farkon wanda na musulunta to sai kuma Allah ya koma shine yake magana wala takunanna minal mushrikin kada ka kuskura ya rasulullah ka zamanto a cikin mushrikai a cikin wannan akwai mubalaga wajen nisantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga shirka kuma haka yake salawatullahi wa salamuhu alaihi yafi kowa nisanta daga shirka akwai ɗaya daga cikin malaman mu Sheikh Muhammad Abdullah Zarban da yawa dalibai sun san shi anan risalar sa rubutun da yayi a cikin masters din sa shine himayatur rasuli sallallahu alaihi wasallam himat tauhid karewar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi sanya ma tauhidi da yayi shinge da ya sanya ma tauhidi wato yayi ma tauhidi cinge ya kiyaye shi duk abin da zai fitar da kai daga cikin shingen tauhidi ya hana ka yafi kowa nisantar shirka menene ya kai nisantar shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu cewa akwai shirka da take boyayya mai duhu gane ta yafi rintsi bisa ka gane wato tururuwa akan duhu akan bakin dutse a cikin duhun dare ya gargade mu akan wannan boyayyar shirka ita ce riya ya nuna mana yadda zamu tsira daga gare ta mubalaga wajen nisantar shirka shi ba ma akan kansa ba hatta ga al'ummarsa ya nisantar da mu daga shirka salawatullahi wa salamuhu alaihi قل إني أخاف إن أصيت ربي عذاب يوم عظيم sannan yace Allah ta'ala yace masa kace ya rasulullah ni ina jin tsoro idan na saba ma ubangiji na ina jin tsoron azabar rana mai girma ina jin tsoro in na saba ma ubangiji na ina jin tsoron azabar rana mai girma Allah ta'ala yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma cewa yana jin tsoron azabar ranar yau rana alkiyama wanda yake jin tsoron rana azabar rana alkiyama shine wanda zai tsare mutum daga saban Allah tsoro shine maganin saban Allah tsoron Allah ka ji tsoron abinda zai same ka daga janibin Allah yayin da ka suranta kudura Allah da irin yadda Allah madaukakin sarki ya riki wadanda ya rika fa yawma idhin la yu'adhibuhu alla la yu'adhibu adhabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad ranar alqiyama ba wanda zai azaba irin azabar Allah babu mai riko mai kama mutun da karfi kama da ba za ka kubce ba irin kaman Allah to ka ji tsoron wannan wannan jin tsoro shine abin da zai wajabta maka maganin azaba wani bawan Allah da Allah ya jarabce shi ibtila'i ya same shi zai aikata sabo sai ya tuno da fadin Allah waliman khafa maqama rabbihi jannatan wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijin sai yana da aljannatu guda biyu wannan tsoron sai ya bugi zuciyarsa nan take fadi ya mutu Allah ya tsirar da shi daga wannan sabo saboda tuna wannan tsoron da zai tsaya a gaban ubangiji saboda haka tsoro shine babban maganin sabo tsoron Allah mutum ya rinka halarta tsoron Allah Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam in asaitu rabbi qul inni akhafu in asaitu rabbi ni ina jin tsoro idan na saba ma ubangiji na ba ubangiji na bice in na saba ma Allah ba sai ya dangana wato saban ya zuwa ga ubangijinsa domin a cikin dangana isyan din ya zuwa ga cewar saban ubangiji na wato ta yaya za a yi bawa ya saba ma ubangijinsa saboda cewa ar-rabbu anan tana kinaya akan ihsani ubangiji shine mahalici shine mai ihsani wanda kullun kake nema yayi maka kowace ni'ima kake ciki daga gare shi take to kuma ta yaya za a yi ka saba masa shine nuktar da Allah ta'ala yace inni akhafu in asaitu rabbi bace in asaitu Allah ba an sifanta kuma azabar da cewa azaba yawmin azim azabar rana mai girma ba a ce azaban aziman ba a ce azaba mai girma ba sai aka dangana azabar da ranar saboda a bisa dabi'ar larabawa duk wani hadisa duk wani abu babba suna tuna shi da ranar da wannan abin ya faru kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fa akhadahum azabu yawmiz dhulla azabar ranar hadiri ta same su maimakon a ce azabu dhulla azabar hadiri mutanen annabi shu'aib hadiri ne ya taso sai kawai maimakon ai musu ruwa na sama sai aka yi musu ruwan wuta daga sama to ranar da wannan abin ya faru ai rana ce da ba za a taɓa manta ta ba to shi yasa sai Allah ya nan ma akan abubuwan da za su faru a ranar alkiyama sai ya zamanto a faɗi ranar a dangana azabar ga ranar yafi a ce ana jin tsoron azabar saboda ranar launin abubuwan da za su faru na tashin hankali suna da yawa shi yasa sai aka dangana ta ya zuwa ga ranar kuma haka al'adar larabawa suke kamar yadda wannan baiwar wadda kullun ta zo wajen Aisha ta kance wa yawmal wishahi min ta'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani wa yawmal wishahi ranar wato bante ranar ban mamakin ubangijinmu ne a wannan rana ya Allah ya tsire da ni daga kasar kafirci wata ran dai Aisha ta ce cewa ke mecece wannan yawmul wishahi din nan ne ranar bante gaya mun ranar bante din nan mecece wannan rana shi ta ba ta labari cewa ita kuyanga ce ta waɗansu mutane saboda haka sai aka rasa wani bante sai aka ce ita ce ta sata aka nema ba a ganta ba sai aka ce ta jefa shi cikin farjinta ne saboda haka aka ce za a yi mata tsirara a guntuke a kwakulo shi daga cikin jikinta ta rufe ido ta kira ubangijinta kan Allah ya tsirar da ita sai ga wata shirwa dabantan ta zo ta jefo shi akan ta. To abin da ta tato wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kiyanta musulunta, tace ubangiji gaskiya Allah, ubangijin Allah gaskiya ne. To kaga sai tace wa yawmul wishahi, ranar da wannan abin ya faru, tana tuna wannan ranar. To shine nan Allah yake cewa azaba yawmin azim, azabar rana wadda take mai girma. Man yusraf anhu yawma idin faqad rahima, wanda duk aka kawar da wannan azaba daga gare shi ara a wannan rana, faqad rahima, lalle Allah ya ji kansa. Man yusraf anhu yawma idin faqad rahima, wannan ita ce qira'a qira'ar wato ahlul madina, qira'ar ahlul kufa. Man yusraf anhu yawma idin faqad rahima, wanda Allah ya kawar da wannan azaba daga gare shi a wannan rana, faqad rahima, Allah ya ji kansa. Wa dhalikal fawzul mubin, wannan ku shine rabo wanda yake mabayyani. Faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz, wanda aka bambaro shi aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna, wannan ya samu rabauta, wannan ya tsira. Allah ya tsirar da mu. Daga cikin dalilan tauhidi shine wanda Allah ya kawo a cikin wannan ayar, cewa Allah madaukakin sarki shine al-mutafarridu bi kashfi dhurri wal mutafarridu bi jalbil khairi was sarra. Allah madaukakin sarki shine mai kadaita da kawar da sharri, kuma shine mai kadaita da kawo alkhairi. Allah ya ce wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu, idan Allah ya shafe ka da cuta shine wani abu na wato abin da yake rai baya so, talauci, rashin lafiya, wahala, tsanani, bakin ciki, bacin rai da sauransu, in Allah ya jarabce ka da wannan, ishara ga kaddara cewa dukkan abin da yake faruwa min khairin aw sharrin daga yin Allah ne. In kaga wani abu ya same ka da baka so, Allah ne ya hukunta shi, ba wani ne ya shirya maka ba, ba jifanka akai ba, ba makirci akai maka ba, ba wani ne ya tsaya akan ka sai ya ga bayan ka ba, Allah ne ya kawo wannan. Wa in yamsaska Allahu bi dhurrin, in Allah ya shafe ka da cuta, fala kashifa lahu illa hu, ba mai kawar da, ba mai yaya wannan cutar illa huwa sai shi. Wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir, idan kuma ya shafe ka da alkhairi, wadata, lafiya, daukaka, izza, farin ciki, wadatar yawan ƴaƴa, kawo maka duk abin da kake so, fa huwa ala kulli shay'in qadir, to Allah shi mai iko ne bisa komai, yana daga cikin ikonsa bisa komai ya zamanto cewa wata ran ya kawo maka cuta, wata ran ya kawo maka wadata, dan idan wadata ta zo maka kada ka dauka cewa da ikon ka ne, sai wata ran ya kawo maka cuta, kaga kai abin da yake kankanin abu ya gagare ka, dan ya nuna kan cewa al'amarin ba naka bane, ba a hannunka yake ba, ya zamanto kan cewar ka kasance tare da shi. Shi yasa Allah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sa, hadisi mai girma wanda Tirmidhi ya ruwaito, hadisi sahihi da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito cewa yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan jaki, yace ya gulam inni wa allimuka kalimatin fahfazhun, ya kai wannan yaro zan koya maka wadansu kalmomi ka kiyaye su. Ihfazillaha yahfazuk, ka tsare Allah ka kiyaye shi, Allah sai ya kiyaye ka. Ihfazillaha tajiduhu tujahak, ka kiyaye Allah sai ka same shi a gaban ka. Sannan har inda yake cewa wa'lam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay lan yanfa'uka bi shay'in illa ma katabahu Allahu lak, da al'umma za su hadu gabaki daya su amfane ka da wani abu. Al'umma anan ya hada da mutun da aljan, kowa da kowa za su hadu su amfane ka da wani abu, ba za su amfane ka da komai ba sai abinda Allah ya rubuta maka. Da za su taru kan su cuce ka da wani abu, ba za su cuce ka da komai ba sai abinda Allah ya riga ya rubuta maka. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, an dauke alqaluman da suka rubuta kaddara, kuma rubutun da aka yi takaddun sun bushe, sun kekashe, ba zancen a share, ba zancen a goge. Saboda haka wannan ya nuna cewar wanda yake da ikon amfanarwa, wanda yake shine annafi'u addar, shine ya cancanta ka bauta ma ko kuwa wanda yake ba shi da wannan iko, ba shi da ikon ya kawo maka da cuta. Fala yamliku lidu alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila, kace musu ku kira wadanda kuke riyawa ba Allah ba, la yamlikuna kashfa ad-durri ankum, ba sa ikon kawar da cuta daga gare ku, wala tahwila, ba su da ikon yin wata dabara a gare ku wanda za ta hana ku sharrin ya fado kanku. Wannan abu ne wanda yake hatta mushrikai sun sani, domin wani yana daga cikin tauhidin rububiyya cewa babu mai yin abu mai iko, cikakken iko kan yin abu in ba Allah ba, ya kawo sharri, ya kawar da sharri ko ya kawo maka amfani sai Allah. To wanda ku yake da wannan iko shine almustahiqu lil ibada, shine mai cancantar a bauta masa. Wa huwa alqahir fawqa ibadihi, Allah shine alqahir mai rinjaye mai tsananin karfi, karfin da ya rinjayar da kowa, fawqa ibadihi a saman bayinsa. Wa huwa alhakimul khabir, Allah shine gwani a cikin hukuncinsa da kuma a cikin ayyukansa. Alkhabir mai cikakken sani da sha'anin bayinsa, mai cikakken sani da shari'arsa, saboda haka ya san dukkan abin da muke yi, kuma shari'arsa ta zo daga wajen masani ne, don haka babu abin da za ta bari, babu abin da kuma za ta zamanto ba ta sanya shi a daidai mahallinsa ba, saboda shi wanda ya yi ta shi ne alkhabir. Allah shi yana daga cikin sifofinsa shi ne alqahiru fawqa ibadihi, wannan yana daga cikin sifofin Allah, daga cikin kuma sunayensa. Za ka kira Allah alqahiru fawqa ibadihi, kamar yadda yake daga cikin sunansa alqahar, mai yawan rinjaye. Alqahar ya tafi kudura, saboda alqudura tana nufin iko, yana da cikakken iko. To amma alqahar shine wato bayan ikon kuma da dauke ikon dukkan wani mai iko, in ba shi ba, dukkan wani mai iko ba shi da iko a wajen Allah, saboda ka ikonsa karyayye ne, kararre ne, ka suranta dukkan wani wanda yake da iko, sawa'un iko na karfi ne ko na soja ko na dukiya ne ko na menene. Karshen abu dai, karshen abu ya zamanto dai sai yana nan sannan za a samu ikon, ko sai yana nan sannan za a samu ikon. To kullu shay'in halikun illa wajha, halakakke ne, ta karshe kenan, ba ikon nasa ba, shi kan kansa, kashin kansa. Yau za a wayi gari babu shi, a wayi gari babu shi, ya babu shi, ya zamanto zero. To ina iko? Saboda haka Allah shine alqahiru fawqa ibadi, shi yasa kaga Allah ta'ala ya ambaci wannan sifar a lokacin da take komai fin, take fin komai bayyana. Limanil mulku al-yawm, mulki a wannan rana ga waye yake? A lokacin da Allah madaukakin sarki zai za a busa kaho dukkan wanda ke cikin sama da ƙasa, ya zamanto ya mutu. A cikin hadisi sur, hadisin nan mai tsawo wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata, Israfil zai je ya ce ma Allah, Allah duk waɗanda suke sama da ƙasa sun mutu, sai sauran hamalatul arsh, sauran hamalatul arsh, Allah ya ce hamalatul arsh su ma su mutu, Abu su ma Israfil ya dauki ransu da umarnin Allah. Sannan wa a ce? Sauran Jibrilu, a ce shi ma Jibrilu ya mutu. Sannan a ce sauran wa? Sannan ya ce saurani Allah jalla wa ala, saura kai kuma. Allah ya ce Israfilu shi ma ya mutu. Israfil shine karshen wanda zai mutu, kamar yadda wannan hadisin ya nuna, ya zamanto babu kowa, kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu, kamar yadda Allah ya fara farkon halitta babu kowa sai shi, haka Allah zai mayar da shi. Sannan Allah zai ce aina mulukul ard, ina sarakunan da ke bayan ƙasa, aina aljababira, ina jabbirawa, aina alfara'ina, ila fir'aunoni, limanil mulku al-yawm, mulki a wannan rana ga waye yake? Ba wanda zai amsa. Sannan Allah ya amsa ma kansa, yace lillahi al-wahidil qahhar, ga Allah Ubangiji shi shi kadai al-qahhar, mai rinjaye akan kowa. To ina ganin zamu tsaya a nan insha Allah, sai kuma mu amsa tambayoyi, sannan mu tsayar da karatunmu a nan in Allah ya kai mu shekara mai zuwa da rai da lafiya, mu tashi. Qul ayyu shay'in akbaru shahada, qulillah. Wai a kafin na amsa tambaya, sai na yi wani gyara. Dazu wani ya zo ya ce ya je a daidaita sahu, ya ji ana bayanin cewa a cikin karatu na a wajen amsawa na ce ya halatta a sha giya yar kaɗan. Ana jin da kuna nan wajen ko? to Allahumma fashhad. Allah ke sheda ban fada ba abinda nace hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam giya kadan dinta da mai yawanta haramun ji ko tana samaye ko ba ta samaye nace kada wani ya ce tunda ai akwai giya yar kadan da zai iya sha wanda za ta yi masa maganin zafi tunda ba za ta samaye ba wannan za ta halatta ce bai halatta ba giya kadan dinta da mai yawanta ko dandano ce haramun ce wanda ya dandane ta bai tuba ba ya dandane ta dandano kawai Allah ya haramta masa giyar rana giyar aljanna eh akwai giya ta aljanna Allah ya sai Allah ya shahid da mu daga ita ta aljanna Allah ya bamu ita to sai wannan yace dan Allah yana son a yi bayani akan yin addu'a da ake yi yayin da liman ya zauna a lokacin huduba ta farko a sallar juma'a kafin ya tashi domin huduba ta biyu menene matsayin yin addu'a a wannan gurbin na zaman hudubar farko eh babu laifi yana daga cikin lokutan da ake amsa addu'a tunda a hadisin Abdullahi ibn Amr ibn hadisin Jabir Jabir ibn Abdullahi a cikin sahih Muslim wajen bayanin sa'ar da Allah yake amsa addu'a ranar juma'a ya zo a cikin hadisin namanta ko Jabir ko Abu Musa al-Ash'ari ya zo a cikin hadisin cewar daga lokacin da liman ya zauna akan minbari har a idar da sallar juma'a ita ce wannan sa'a saboda haka lokacin da liman ya zauna akan minbari in yana huduba an ce masa sauraro huduba ne amma yayin da yayi shiru ba huduba yake yi ba lokaci ne da zaka iya yin addu'a saboda kwadayin karban samun karban addu'a ka a cikin wannan sa'a kuma babu laifi idan kai addu'ar ya zamanto kada kai ishara ya zamanto baka daga hannunka ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayin huduba baya daga hannunsa wajen addu'a sai in zai yi roƙon ruwa amma kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi dan Abbas yana ishara saboda haka babu laifi a lokacin da zaka iya ishara da dan yatsanka haka kai addu'a wallahu ta'ala a'lam dan Allah kai magana akan dinga bawa ƴan agaji haɗin kai domin gudanar da ayyukan masallaci saboda suna samun matsaloli da mutane dan Allah mu rinka basu haɗin kai kada a dinga gwale su wassalamu alaikum to eh wannan gaskiya ƴan uwan mu ne wanda suke hisba suke yani fi sabilillahi suke ba albashi ake biyan su ba sun bar gidajen su sun zo nan suke kwana da su da masu itikafi ba su da bambanci ba gida suke tafiya ba haka za su zo su zauna cin safe dukkan khamsu salawat dinnan da tahajjud da tarawi da tahajjud duk suna yi ba ma sa samun yin sallar waɗansu suna tsaye suna tsare dukiyoyin mutane to kyakkyawan zaton mu ga Allah kuma Allah zai tabbatar mana bisa abinda muka sani na sunnar Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan aikin da suke na tsare dukiyoyin mutane duk sallar da muke samu ladan da muke samu Allah yana ba su dan ba wani abu ne ya sanya ba su zo sun yi ba illa domin su tsare dukiyoyin musulmi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi kamar yadda mun gama karatun nan suna cikin wanda zamu yi musu special addu'a insha Allah saboda haka kuma muna kiran ƴan uwa a rinka ba su haɗin kai a rinka ba su haɗin kai saboda abinda suke yi domin maslahar mu ne sawawun in sun zo wajen yadda ake cewa ka tafi da mota nan wajen kai baka san abin da zaka baka san abin da su suka sani ba na yadda tsarin motocin yake kai kana ganin ka hango wani waje wanda kai baka ga dalilin da za a hana ka aje motar ka a nan wajen ba su kuma sun san yadda suka tsara su in ka zo ka sanya motar ka a nan wajen zaka datse maslahar daruruwan mutane saboda haka ka ba su ka yadda kan cewa sun bi ka sani a nan wajen ko kai abin nan ASP ne na traffic in ka zo suna da ilimin da kai baka da shi a nan wajen saboda sun san mantikar sun san area kuma sun tsara ta kai da cewa sun fi ka sani a nan wajen sai ka ba su haɗin kai sannan a rinka haƙuri da juna wani lokaci shedan yana zuwa ya jefa rigima tsakaninmu sai ka ga ya sanya ko a faɗi wata kalma sawa'un daga wajen shi mai mota ko kuma daga wajen ɗan agaji wanda za ta kawo rikici domin me domin a tsaya ana muhawara muhawaran nan fa sharrin da ke cikinta tana da yawa shi yasa shedan baya barin damar da zai kawo irin wannan rigimar sai ya kawo wata ran fa irin wannan ne fa ta faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito zai sanar da mutane daren lailatul qadr sai rigima ta barke tsakanin waɗansu mutane suka kama rigima tsakaninsu sahabbai su biyu sai Allah ya ɗauke sanin daga zuciya sai ya mantar da shi ya ce la'alla wannan ma shi alkhairi ne kuwa tunda Allah maɗaukakin sarki ba zai zama manzon sallallahu alaihi wasallam ba sai alkhairi kaga da wannan ya zamanto muna tsayuwar ashirul awakhir baki daya da an ayyana mana an ce daren 7:20 ne, kaga kowa sai ya zauna a gida, ba za a ga masallaci ya cika ba sai 7:20. Amma yanzu duk daren autar 21 da 3 da 5 da 7 da 9 za a ga kowa gani yake yi, tana da kewayawa a cikin wannan, kuma haka yake din a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ashahid, wato muguji cece kuce da rigima da juna, saboda shedan kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna shaytana yanzagu bainahu, shedan yana kawo fasadi barna tsakanin mutane. Shi yasa aka ce mana wa qul li ibadi yaqulu lati ihya ahsan, ka faɗi magana da tafi komai kyau. A tunatar da jama'a lokacin da mai jan baki yake karatu su saurare shi. To wannan mun yi wannan tunatarwa tun farko, kuma yace ayyuwa mutane nasiha su rika zuwa masallaci da wuri, su daina tsallaka mutane ranar juma'a. Allah ya kare mana, Allah ya kare mana kai amin. Wannan shi ma yana daga cikin almunkarat, abubuwa na munkari da basu halatta mutum ya rinka yin su ba ranar juma'a. Kada ka zo yin ibada, wajen ibada ya zamanto kana matsa ma ƴan uwanka musulmi ta hanyar ka tsallake ka je gaba, kana taka su ko kana wato kana gusar da nutsuwar su. Wani lokaci mutum ya nutsu a cikin karatunsa na Alkur'ani, ko a cikin addu'arsa, ko a cikin zikirinsa, ko ma a cikin sallarsa, ka zo ka kutsa ka bangaje shi, ko ka matsar, ko ka tilasta shi sai ya kauce ya jirkita, sannan ka samu ka wuce akan abin da yake baka da haƙƙi akan, domin tun da ya riga ka zuwa shine aula da nan wajen, kai kuma ka zo ka tsallake shi. Wannan ya ɗaya daga cikin adab na juma'a da ya kamata mu kula da kiyaye su. Wannan yace ina so a yi masa ƙarin bayani akan ƙwarƙwara a musulunci, domin naga to wai ya halatta a musulunce, kuma idan ya halatta zan iya yi. A ina zaka samu ƙwarƙwara? Shi yin ma malakat aymanukum ya halatta, in ka mallaki baiwa ya zamanto kan cewar kamar yadda ita sadaka, ya halatta. To amma kuma idan ka je wanda yake ba bawa ba kamar yadda shi bawa, to kana daga cikin wanda Allah zai husuma da kai. Wanda yake ba bawa ba kamar yadda shi bawa, to Allah zai husuma da kai. Haka kawai mutum Allah ya haife shi da haka kawai ka je kamar yadda shi bawa, ka ce bawanka ne, baiwanka ce, ka ce ka maida ita sadaka, to a nan wajen za ka yi rigima da Allah, kuma wannan bautar ba ta inganta ba, saboda haka wannan abin da kake yi ya zamanto ba ya zamanto a zina kenan. Rigicin akan wato bayi waɗanda ake da su a cikin ƙasar nan tun zamanin tun kafin jihadin Shehu Uthmanu ba, duk wanda ya zamanto a cikin bauta ya riga ya mallaki bawa ta bauta kafin zuwan hukuncin musulunci, to musulunci ya yarda da wannan bautar, amma aka kwadaitar kan ya yanta su. To bayan musulunci babu hanyar da bauta take inganta sai ta hanya ɗaya, a kama mutum wajen jihadi, ko kuma ya zamanto waɗanda aka kama a wajen jihadi ɗin aka mayar da su bayi, zuriyarsu su ma suna zamantowa bayi. To mushkilan bayin da ake da su a cikin ƙasarmu nan shine akwai shubha babba cewar waɗansunsu bayi ne da aka kama su ta hanyar jihadin Shehu, domin Shehu yayin da ya yi jihadi ya yaƙi waɗanda suke ba musulmi bai musuluntar da su, kamar maguzawan Gobir da sauran wurare waɗanda suke maguzawa ne, amma kuma ya yaƙi waɗanda yake sarakunan Hausa wanda suke su musulmi ne, amma kuma suka yaƙe shi akan ba su yarda da mulkinsa ba, ya yaƙe su kuma ya yi nasara a kansu, kamar yaƙin Shehu da daular Borno, yaƙoƙin da aka yi. To bayi da aka kama a nan wajen ba za a mayar da su bayi ba a bisa shari'a, domin yaƙi ne wanda yake kamar yaƙin Sayyidina Ali da Muawiya ne, ba ɗauki bayi ba a wannan yaƙin. Duk wanda ya kama ya ce ya kama kuyanga ko ya kama bawa, Sayyidina Ali cewa ya sake su, domin wannan yaƙi ne na fitina tsakanin musulmi. saboda haka idan ku akwai shubha to al-asl ka'idatu shari'a a wajen wato al-furuj a wajen auratayya shine haramci har sai halacci ya bayyana ƙalubalu in akwai shubha halacci baya tabbata saboda haka baya halatta ya zamanto kan cewar ka dauki saduwarka da mace ta halalci in ba da aure sahihi wanda babu shubha akai ba ko kuma da mulki mallaka sahihiya wanda babu shubha akai tunda akwai shubha akan ingancin bautar waɗannan bayin al-asl shine haramcin kamar yadda su sadaka saboda akwai shubha akan su amma zaka iya yanta su wajen kafaratul yamin wannan shine fatuwar da malamai suke Sheikh bin Baz an zo an tambaye shi akan cewa a kasar Mauritania akwai bayi mutane suna nan bayi ne yaya za a iya shi kenan sai a dauke su sai a samu mamalakat aymanukum mutun yaje ya sayo baiwa daga can yace akwai shubha akan bautar waɗannan amma zaka iya sayen su dan kai kafara kisan kai ta hau kanka ko kafarar karya azumin watan Ramadan ko kafarar bihar ko kafarar rantsuwa ko wata kafara wadda ake yanta bawa to irin waɗannan bayin zaka iya zuwa ka je ka biya kuɗi kace ka saya dan ka yanta da su amma ka saya kamar yadda su sadaka saboda akwai wannan shubhar da kuma ka'idar al-aslu fil furujil hurma bi halatta ba wannan a gaskiya magana ce mai tsawo amma ina fata a cikin dan wannan takaitaccen bayani an samu gamsuwa kada kuma aje kuma a faɗi wani abu wanda yake ban faɗa ba ina fata an fahimta akwai abun da yake ba a fahimta ba a cikin maganar tawa akwai Allah ya halicci ya haifi Allah ya halicci wannan aisa ne Allah ya halicci mutum Allah ya halicce shi da intacce kai kuma kamar yadda shi bawa talafatun ana khasmuhum kamar yadda yazo a hadisul qudsi annabi Allah ya ce ma a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku zan yi husuma da su daga ciki wanda yaje ya samu mutum da ya mayar da shi bawa sannan yace me hukuncin dan acaban da ya goyo mace a bayan mashin alhali yana azumi ya saba ma Allah yayi qaulaz zur man lam yada qaulaz zur wal amal bihi yayi al amalu biz zur wanda bai bar magana ta azzur ba da kuma aiki na azzur wato aiki na sabo da magana ta sabo to Allah ba shi da bukatar ya ba azumin sa da shan ruwan sa yayi azumi ne kawai daga yunwa da ruwa da kishirwa amma bai yi azumi daga abinda Allah ya haramta masa ba Allah ya haramta ma mutum ya je ya zamanto cewar jikinsa ya haɗu da mace wadda bata halatta gare shi ba duk fasinjan karin nan a ce ka rasa fasinjan bukarar da za ka ɗauka sai mace ka kyale ta hawa daidai ta sahu mana ga daidai ta sahu nan an yi kuma to waɗansu ma su biyu wannan ai kana ganin mutum ya yi wannan dama duk wanda ka gani yana wannan ba adali ba ne irin waɗannan in kun gane su in kun gansu sun je cewa shaida ganin wata a je a kai shaida gaban sarki cewa waɗannan ba adalai ba ne irin waɗannan wannan yana daga cikin abin da yake isqatul adala qat'an dan wannan fito na fito da Allah ne da rashin kunya ga Allah jalla wa ala wai kaga a garin nan ne fa lokacin da aka ce za a hana wannan wai ɗan acaba suka zo wai suna yin zanga-zanga an hana su su fito na fito daga Allah wato kenan mun zamanto demokradiyyar muke kenan wato za mu yi dokar Allah ne idan mutane sun yadda in mutane ba su yadda ba za mu yi dokar Allah ba amma abin takeici a garin nan a Kano mutane wai dan an ce kada a yi rinka kada yan acaba su rinka daukan mata suka fito suka yi zanga-zanga an hana su wai an hana su cin abinci ka ci haram kana cin abinci kana saba ma Allah jalla wa ala yaushe za ka yi albarka a cikin abincin da zai baka sai ka ga sun ki fita daga cikin acabar mashin din ya mutu da kir za su take samun wani to ina Allah zai sa maka albarka a cikin sana'arka amma za ka ga waɗanda suke sai ka ga sun yi graduating sun koma a daidaita sahu sai ka ga sun koma tafi sun koma bus sai ka ga shikenan sun mallaki ma nasu duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita ya azurta shi ta inda baya tsammani saboda haka a ji tsoron Allah sannan me hukuncin da mutumin da ya yi tuntuɓe maimakon ya ambaci Allah sai ya ce taho da kanka dan Abdullahi ni ban taba jin wannan ba ma eh wannan jahiliya ce wannan wannan yana daga cikin jahiliya bori ne bori ne kada ka fada wannan kuskure ne kace bismillah ka ambaci sunan Allah shin salatu tasbih ta halatta kuma ya ake yin ta idan ta halatta salatu tasbih tana daga cikin abin da malamai suke sabani akan ta saboda hukunci akan hadisin da ya ruwaito waɗansu malamai sun yi inkarin hadisin daga cikin su akwai Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim da Al-Hafiz al-Dhahabi sun yi inkarin hadisin cewa hadisi ne munkar domin ta zo sabanin hayar sallah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyarwa waɗansu malamai kuma suka inganta ta suka ce ita kanta asali ce akan kanta idan hadisi ya tabbata shi hadisin kansa sai ya zama to asali dan ta saba hayar sallah a cikin ta saba hayar sallah da aka sani amma wannan ba zai hana kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wata asalin sallah wanda za ta zama to asali ce ga kanta ba kamar yanda yake wannan shine ra'ayin Imam Ahmad ibn Hanbal ya inganta hadisin bisa isnadi da aka ambata masa kamar yanda Imam Ibn Qudama al-Maqdisi ya ambata hikayar a cikin littafin sa al-Mughni ya kawo bayani akan salatu tasbih kuma ya ibnu Imam Ahmad ya dangana ingancinta da aikata da aiwatar da ita ga Abdullah ibn al-Mubarak al-Imam al-Mujahid malamin sa kuma almajirin Imam Malik Imam ahlul Khurasan kuma daga cikin malaman hadisi waɗanda suka inganta wannan suka inganta salatu tasbih bisa dirasal isnad akwai al-Hafiz ibn Hajar da Imam Suyuti da Sheikh Nasiruddin al-Albani saboda haka abin nan idan al-muthbit muqaddamun ala an-nafi wanda ya tabbatar da ingancin shine abin gabatarwa bisa wanda ya kore saboda haka wanda yake ganin ingancin ta kuma wanda yake shine ni fahimta ta salatu tasbih ta inganta babu laifi yayi ta ya zo a cikin hadisin na Abdullahi dan Abbas Abdullahi ibn Amr ibn al-As in mutun yana da iko yayi ta kullun ko yayi ta sau daya a kowane kwana bakwai ko yayi ta sau daya a kowane wata ko yayi ta sau daya a shekara ko yayi ta sau daya a cikin rayuwarsa sallah ce raka'a hudu mutum in ya zai bayan yayi karatu na sallah zai yi tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar a wata riwayar ta zo da karin wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sau 15 sannan yayi ruku'u yayi sau 10 sannan ya dago daga ruku'u yayi sau 10 yayi sujada yayi sau 10 ya dago daga sujada ya zauna yayi sau 10 yayi sujada ta biyu yayi sau 10 ya dago daga sujada ya zauna yayi sau 10 sannan ya miƙe ya sake raka'a ta biyu kamar haka ba zai yi tahiyya ba a raka'a ta biyu a raka'a ta uku ma haka a raka'a ta hudu bayan yayi tasbihin sai kuma yayi tahiyya ya salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a wannan haka hay'ar ta tazo akwai sabani wajen riwayar hay'ar a cikin riwayoyin hadisan amma wannan ita ce wanda yake mafi yawa wallahu ta'ala a'ala na'am eto al-asl shine yin jam'i a cikin sunna ya halatta shine asl yin jam'i a cikin sunna ya halatta sai dai mutum yayi sallar nafila shi kadai a gida shine yafi kamar yadda nassin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma babu laifi ayi sallar jam'i a cikin nafila an yi sallar jam'in nafila tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar dare an yi a sallar walaha sayyidina Umar yayi shi ma a zamanin sa yayi jam'i a sallar nafila ta kafin sallar azhar kuma ya assasa yin jam'i a wajen nafilar sallar tarawih saboda haka al-asl wajen sallar jam'i a wajen nafila shine ya halatta ayi jam'i mutum ne yana tafiya a mota sai yaga yan fashi a hanya sun tare mutane sun kwantar da su saboda ya tsirar da kansa sai ya bi ta kan waɗannan mutanen sun kai su 50 to me hukuncin sa kuma azumi nawa zai yi wato babu rai wanda ya fi cancantar da rayuwa bisa wani rai ba kai ne a haƙu da rayu ba bisa waɗannan mutanen ka san za ka kashe su don ka tsirar da kanka ka je ka kashe su ba mutum ɗaya ba wannan kisa ne na ganganci ba kisa ne na kuskure ba wanda ya wannan kisa ne na ganganci saboda haka shi ma hukuncinsa a kashe shi ba kisa ne na ganganci ba uzuri baya daga cikin uzuri kanka kashe wani in aka ce ka kashe wani don kai ka tsira in aka ce ka kashe wani don kai ka tsira matsala ce khilafiya akan rai ɗaya shin zaka kashe shi dan kai ka tsira? Was sahih shine kan cewa wata rai ba aula ce da rayuwa bisa wata rai ba, ba zaka kashe wani dan kai ka tsira ba, ballantana kuma ka kashe mutane har sun kai 50. Wannan indai ba almara yake yi ba a cikin tambayar tasa, wannan abu ne wanda yake abin Allah ya sauke. Na'am, idan yan fashi ne ka bi ta kansu, eh wannan ai wannan daf'u sa'il ne, daf'u sa'il wato kare wanda yazo zai kare wanda yazo zai kashe ka, ka kare wanda yazo zai kashe ka daga dukkan abin da zaka iya yi, kamar yanda yazo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah mutum ne yazo ya kama ni yace zai karbi dukiyata, me zan yi masa? Yace la tutihi, kada ka bashi. Yace fa in qatalani, in ya yake ni hanka akan haka fa, yace faqtulhu, ka yake shi, ka kashe shi. Yace fa in qataltuhu, in na kashe shi fa, yace huwa fi nar, wa in qatalani, in ya kashe ni fa, yace fa anta shahid, kai shahidi ne. Saboda haka daf'u sa'il wannan ya halatta. Ai rai, ba wani rai wanda yake aula da rayuwa bisa wani. Shi wannan wanda yake a shararin, kana da tabbas ne cewa idan ya rayu ba zai tuba ba? Wataƙila ya zo ya fi wanda yake salihin? Ba ka taɓa sani ba. Ai ba wani rai da yake aula na ya rayu bisa wani. Shi yasa kaga babu diya ta mutumin kirki da diya ta fitsararre. Diya duk ɗaya ce. In ka kashe salihi, diyar da zaka biya raƙuma 100, haka in ka kashe kuma ɗalihi, diyar da zaka biya shi ma raƙuma 100. Duk diyar su ɗaya ce. Mutum ne ya kaɗe wani da mota ya mutu, idan zai yi kafara zai iya ciyarwa? Saboda ganin cewar kada a fara a samu matsala. To ai ba a kiyasi a cikin kafara. Kafarar kisan kai biyu ce kawai. فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. wanda bai samu baiwa ko bawa da zai enter ba, to azumin shahrain mutatabi'ain, wata biyu a jere. Tsoron kada a fara a samu matsala, wace matsala? Idan matsalar da ka samu shari'a ta yadda da ita, kana da uzuri. Alal misali kana da cutar alsa, ka fara azumin kafara sai cutar alsa ta taso, dole sai ka karya. Ka karya azumi, wannan ba zai yanke ta tabu'i ba. Idan alsar ta lafa, ka samu sauki sai ka ci gaba. Kana fara kafara, baka san kana da alsa ba, sai alsa ta taso gadan-gadan, ka je asibiti, likita ya ce ba za ka taɓa yi azumi ba. Kana cikin sauraron ka samu waraka don kai wannan azumin, sai ka mutu. To a nan wajen malamai sun yi saɓani, waɗansu suka ce shikenan ma tunda baka da lafiya Allah ya maka uzuri. Was sahih shine waliyanka wanda za su ci gadonka, asibai wato shine ƴaƴanka kenan, sai su yi maka azumin. Idan baka da ƴaƴa, mahaifinka da ƴan uwanka wanda su ne asibanka, sai su raba azumin tsakaninsu su yi maka. Idan baka da mahaifi, sai ƴan uwa wanda ku fito ciki ɗaya, ko kuma wanda kuke uba ɗaya da su ne asibai, sai su yi maka. Idan babu waɗannan, sai a koma kan babbanni. In babu babbanni, sai a koma akan ƴaƴan babbanni. Ko rike kafin aka ƴaƴan babbanni, sai an zo ƴaƴan ƴan uwa tukuna, abna'ul ikhwa. Na'am, a lissafin baya bai rushe ba ga wanda yake yana da wannan matsalar, wannan uzurin na rashin lafiya. Yana daga cikin uzuri da baya rushe kafara tafiya. Idan kana kafara, kai tafiya. A bisa sahihin magana baya rushe kafara, haka dalika larurar al'ada ga mace. Idan ta karya azumi, idan ta sha yayin da take azumin kafara, wannan ba zai yanke ta tabu'i ba. In ta yi tsarki sai ta ci gaba. A'a, duk yanda suka yi, amma kowa mutatabi'an zai yi, kowa zai yi ta tabu'i. Amma ba lalle ne a ce sai sun yi shi da azumin gaba ɗaya zai zama mutatabi'an ba. Kowa dai yanda zai yi, in ya tashi yinsa zai yi shi mutatabi'an. Ita kafarar kisan kai, sai yanta baiwa in ko babu yanta baiwa in ba shi da ikon yanta da bawa ko baiwa sai ya koma ga azumi babu zabin ciyarwa a cikin ta kuma wato a cikin kaidodin malamai kafara ba a yi mata kiyasi ba za ka ce to ai kafara kisa tayi kama da kafara zihari ba kuma kafara zihari an bada damar ciyarwa to saboda haka ai kafara zihari ko kafara karya azumi an bada damar ciyarwa saboda haka sai ka ce bari kai kiyasin wannan akan wannan ita ma ai wannan a'a kafara kiyasi baya shigarta wannan yace ina gini sai ne bar wa dan uwana ya dinga gudanar min da shi sai ya kasance yana ƙara min kuɗin kayan aikin ginin ba tare da na sani ba to me hukuncin wannan matsalar yana ƙara maka ba tare da ka sani ba idan kana biyan sa akan abin da yayi maka to wannan ƙarin da yayi yake yi wannan ya ci haram domin ya ci amana domin ka bashi ne akan amana cewa ya so yayi kai kuma ladan da zai samu zai gina maka a zaka biya shi amma idan ka bashi ne akan cewar kamar ka bashi kwangila in ka bashi kwangila akan cewa shi zai zo ya soyo sannan ya sayar maka to wannan wani abu ne daban to shi ma kuma dole wannan sai akwai bayani cewa abinda zan karbi kudin nan inje in soyo to ni ma fa zan dora ɗan riba ta akai amma idan ka yi ne bisa al'ada ya san cewa ka wakilta shi ne kawai zai je ya soyo ne yanda ka faɗa to abinda duk ya ƙara akai ya ci haram duk abinda ya ƙara akai ya ci haram bai halatta ba komai a cikin ciniki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi tijaratihima in suka yi gaskiya suka bayyana za a samu su albarka a cikin tijararsu komai kamar yadda ake fadan yanzu kaga abinda ake ta hayaniya basel abinnan din dokar basel din nan ta yadda ake kula da ayyukan bankuna pilot su ta uku kaidar su ta uku ginshiken su na uku shine transparency disclosure and transparency shafafiya a bayyana komai ka gani abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tuntun shi yake ta rigimar kan yanda za a bayyana abubuwa suka fitar da dogayen takardu akan bayani na abubuwa ko gashi nan a cikin kalma ɗaya na hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin wannan karshen sa masail da yawa tili sun zo ciki fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi tijaratihima wa in katama wa kadhaba buhiqatil barakatu fi tijaratihima in suka yi ƙarya suka boye sai a kwashe albarka a cikin tijararsu kuma me ya kamata na yi in na zo tarewa a gidan saukar alkur'ani ko kuwa da yawa ana wannan tambayar me hukuncin yin saukar alkur'ani kafin a shiga gida idan mutum ya sanya cewa ba a shiga gida sai an yi saukar alkur'ani wannan ya zo da bid'a a cikin addini domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nazala manzila wanda ya zauna wani masauki yace a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq ina neman tsari da kalmar Allah ci kalmomin Allah cikakku daga sharrin abin da ya halitta ba za a tsirar da shi daga dukkan wani sharri a wannan wajen har sai ya tashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka karanta suratul baqara a cikin gida shaydanu ba sa shiga cikin wannan gida to saboda haka idan mutun yayi istinasi da wannan yayi babu laifi amma ko ka shiga gidan baka ce a'udhu bi kalimatillahi tammati din ba babu komai baka aikata haramun ba sai dai kuma abinda ake nema na kariya baka kai makanka ba idan kuma ka dauka zakai tawassuli da karatun alqur'ani ka karanta alqur'ani kai addu'a kan Allah ya baka albarkar wannan gida ya kare ka a cikin wannan gida wannan yana da wannan babu laifi kai wannan tawassul ne amma ba ka'ida bace ba doka bace ba shari'a bace kace wannan shari'a ce sai an yi haka ko mustahabbi ne ko kace an baka wani lakani an gaya maka sai an yi wannan amma yin addu'a kafin a sauka a waje yana da asali daga wannan hadisi na a'udhu bi kalimatillahi tammati da kuma fi'ilin annabi Nuhu yayin da Allah madaukakin sarki ya taho da shi a cikin kwalekwale yayin da ya zamanto ta tsaya wastawat alal judi sai ce wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin Allah ka sauke ni sauka wanda take mai albarka kuma kai ne wanda yake mafi kyawun masu saukan mutane to in ka sauka a cikin wannan kai istina wannan yana daga cikin ayyukan annabawa wanda Allah ya mana hikayar sa a cikin alqur'ani saboda haka yin addu'a yayin da zaka sauka gida yadda zaka shiga cikin gida yana da asali to ta wannan babin idan kai tawassuli da karatun alqur'ani da yin sadaka kan Allah ya sanya maka albarka a cikin wannan gidan babu laifi amma ba wai wani lakani bane kan cewa ba a shiga gidan ko kuma ba a kawar da sharrin da ke cikin gidan sai an yi sauka alqur'ani a ciki, kada mu fahimce shi ta haka. Mu fahimce shi ta babin tawassuli da karatun alqur'ani, kuma aula ka je kai karatun alqur'anin a ciki, kai ka je ka sauke, ko kuma kai da ƴan uwanka ka samu ku je ku sauke ku karanta alqur'ani din, ku yi tawassuli da wannan. Ba ka je ka biya kuɗi ka ce a biya mutane ga can za su je su yi maka sauka ba, domin wannan ba ibada ba ce, wannan jinga ce, jinga kuma ba ta zamantowa ibada. Addu'ar da wasu suke karantawa bayan raka'a ta biyu a sallar asuba ya halarta? Wannan ita ce kunut, ya halarta, kunut ya halarta. Sai dai malamai sun yi sabani, shin karanta shi juddadun a kowace sallah ta asuba sunna ce ko ba sunna ba? Mazhabar Imam Shafi'i da Imam Malik cewa sunna ce, mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal cewa ba sunna ba ce, haka zalika Imam Abu Hanifa. A wajen Imam Abu Hanifa yayi inkarin sa jumlatan wa tafsila. Imam Ahmad kuma ya tabbatar da yin kunuti din a sallar asuba da sauran salloli inda nawazil, idan wata musiba ta zo ta samu al'umma, ana cikin wani hali na musiba sai a rinka yin kunuti, ba a sallar asuba ba, a dukkan salawatul khams ma, kamar yanda yake a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda yazo a hadithin Abi Huraira. Amma a wajen mazhabar Imam Malik da Imam Ash-Shafi'i yin kunuti a sallar asuba juddadu wannan sunna ne, sun gina shi a bisa hadithin Anas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwana 40 yana kunuti sannan sai ya bari. Amma sallar asuba bai gushe yana kunuti a cikinta ba har ya bar duniya. To wannan hadisin da'if ne, saboda abu wannan ya Abu Ja'far Ar-Razi, Abu Samh, Abu Ja'far Ar-Razi shine ya kadaita da wannan riwayar, shi kuma a wajen malaman hadisi kadaituwarsa da riwaya ba a bakkar ba bace, saboda haka ya zamanto su Imamu Ahmad suka yi inkarin wannan hadith din, ba su yi aiki da shi ba, wanda da ya tabbata wannan hujja ne, da kuma sahabbai ba su saba ba, da ya zamanto yana yi har ya bar duniya da sahabbai ba su saba ba. Alhali kuma a cikin sahabbai akwai wanda yake cewa bid'a ne kunuti ma jumlatan wa tafsilan, ya ce bid'a ne. Aus ibn Abil Aus Al-Hadathani ya yi inkarin kunut, da ɗansa ya tambaye shi ya ce ai bunayya muhdath, ya ce kirkiro shi a kai, saboda bai san shi ba, wanda ya nuna kan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya bari. Daga cikin hujjan Imam Malik na yin kunuti shine ya tabbata da fi'ilin Sayyidina Umar, Sayyidina Umar yana yi. To amma Imam Ahmad ya ce Sayyidina Umar lokacin da yayi, lokacin da ake ta yaƙe ne na futuhat, saboda haka ya koma cikin abin da yake faɗa na annawazil din kenan. Saboda haka matsala ce khilafiya, dan haka ba a inkari ga wanda yake yi a ce yayi bid'a, saboda matsala ce wanda yake khilafin yana da ƙarfi, akwai nusus, kuma akwai manya-manyan malamai da yake wannan ma shine matsayin su daga cikin hadda sahabbai. Saboda haka wanda yake yi ba a inkari a kansa, wanda kuma ba ya yi shi ma kada kai masa inkari, masu yi a zuci. To shine shin kunutin a fili ake yi ko a zuci? Waɗansu sun awwala kunutin da cewa a zuci ne, saboda suka ce addu'a ce kuma ana yin ta ne, sun fassara shi da cewa Sayyidina Uthman shine ya fara yin, yake yin kunuti domin mutane su riski raka'a ta biyu su samu raka'a a cikin sallar asuba, saboda haka sai suka fahimci kunuti ta wannan babi, saboda haka suka bashi wannan fassara. Amma sauran malamai sun dauki kunuti asalin kunutin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, wanda a bayyane yayi tunda yana yi, sahabbai suna cewa amin, har su ruwaito abubuwan da yake faɗa, Allahumma anjil walid ibn al walid wa fulan wa fulan, ya rinka ambatan su Allah. Saboda haka kaga sun ji abin da ya faɗa, to sai suka dauki kunutin na hata na shi sallar asuba a wannan babin. Waɗansu kuma da suka ga wannan athar na Sayyidina Uthman sai suka dauke shi akan cewa kunutin da ake yi ne dan mutane, dan a tsawaita raka'a ta biyu mutane su samu sallar, samu raka'a a cikin sallar asuba, sai suka dauke shi babin addu'a ne da mutum zai yi a zuci, wanda yake wannan yana ɗaya daga cikin wannan shine maslakin Imam Malik rahmatullahi alaihi. Menene hukuncin wanda ya bar farcensa yafi kwana 40 bai yanke ba? Ya saba sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin ba ta cikin bai khisalul fitra ba. To a gaskiya tambayoyin nan suna da yawa, ba zai yiwu ko rabin su mu amsa ba, indai ba anan za mu sharuwa ba, kuma akwai mutane wanda suke zuwa daga nesa, wanda ko dan saboda kula da haƙƙin su ya kamata mu dakatar da amsa tambayoyin, sai kuma amma in Allah ya yarda za a aje wa'annan tambayoyi a in mun koma karatun izziya insha Allah za a rinka fassara su akai-akai. Amana ga ladan, ga sunan Amana Mustafa ku aje su. To Allah madaukakin sarki da ni'imarsa da tawfiqinsa ya ba mu, ya yi mana ni'ima mun halarci tafsirin alqur'ani a cikin wannan wata, ɗaya daga cikin hanyoyi da ake kusantar alqur'ani a cikin wannan wata, kuma a cikin waɗannan kwanaki mun samu albarkar karatunsa a cikin masallaci, inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana alƙawarin saukar sakina da kusantar mala'iku. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan aiki, Allah kuma ya sanya shi a cikin mizaninmu, ya sanya shi ya zamanto shi ne wasila na samun ƴanci daga wutar jahannama, ya zamanto mana wasila na samun ceton annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai waɗanda suke hidimomi da dama ga wannan masallaci, wabitali ga wannan karatu a cikin wannan wata da gabaninsa, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu albarka a cikin dukiyarsu, ya karɓi aikin da suka yi, ya ruɓanya musu ruɓi mai yawa a cikin aljanna. Musamman daga cikin waɗannan akwai wanda suka yi mana fentin masallaci, kun zo kun ga masallacinmu ya zamanto da sabon fenti, gab da azumi aka samu wani bawan Allah ya ɗauki nauyi aka yi fentin masallacin nan, da shi da wanda suka je suka ƙaddamar masa da wannan buƙatar har ya amsa, da wanda suka kai komo wajen tabbatar da cewa an yi, da wanda suka tsaya suka kula da yin aikin, da waɗanda su kansu suka yi aikin duk da biyan su ake yi, Allah maɗaukakin sarki duk ya saka musu da alkhairi, Allah ya musu a aljanna, su ma Allah ya ba su fararen gidaje a cikin aljanna. Sannan har wa yau shi dai wannan bawan Allah ya ɗauki ɗawainiyar yin wato gyara daban nan da aka yi na interlocks, wanda ya rage caɓi da ake samu a zuwa a wajen zuwa tafsiri da wajen zuwa salloli, musamman sallar tarawih da tahajjud, yayin da tunda muna cikin wato damuna ne, caɓi din nan yana takura ma mutane, to an rage shi musamman a nan ta gaban masallaci. Sauran abin da ya saura, muna fata Allah maɗaukakin sarki ya ba da iko shi ma a gama shi, shi ma Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya masa aljanna da kuma duk wanda suka yi sa'ayi a kan wannan. Daga ciki akwai wanda suka ba da taimako na yin buɗe baki, na tsarin buɗe bakin da ake raba ma mutane abinda za su yi buɗe baki da shi a wannan masallaci. An yi wannan tsarin a cibiyar Al-Furqan ta kaddamar da wannan, an zaga da takardu wajen mutane kuma sun ba da taimako kan a aiwatar da wannan tsarin, wanda da mukan samu mutane daga ƙasashen waje suna taimakawa, su turo da kuɗaɗensu kan su ba su da mabukata a ƙasarsu, amma suna da an san ba su da mabukata kamar nan, ba akwai ba su da mabukata kamar nan, sai su turo wurare wanda suke ake ganin an fi yawan masu bukatar ayi, to abin ya gagara cikin shekarun nan. To ma muka ce akwai wanda suke da hannu da shuni, da yake ba abu ne wanda aka saba ba, za mu fara gwadawa, kuma alhamdulillahi aka samu mutane suka amsa, suka ba da taimakon su, aka zo aka yi wannan abu na ciyarwa. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su ladan. Ladan da ake nema shi ne ya zamanto Allah ya baka ladan mai azumi, tare da ba kai ne kai wannan azumin ba, to iya adadin mutanen da suka yi wannan azumi Allah ya ba su ladan, ya cika musu, ya kuma ruɓanya musu, tunda kun san bayan Allah ya yi abin da ya ce zai yi kuma yana yin kuma falala ya ƙari daga wajensa, to Allah ya mana ƙari baki ɗaya. Akwai kuma wanda suka ɗauki nauyin yaɗa wannan karatu na tafsiri a cikin kafofin yaɗa labarai. An yi a NTA da safe ana sawa daga 9-10, duk da yake na bara aka rinka sawa. Akwai ɗan uwa, akwai bawan Allah da ya ɗauki nauyin wannan. Akwai kuma na karatu da aka rinka, akwai kuma wanda ake sawa a FM ta Kano Radio da ƙarfe 11-12. Akwai wanda suka yi musahama a cikin wannan. Haka kuma akwai wanda ake yi a gidan rediyon Abubakar Rimi, a gidan talabijin na Abubakar Rimi daga ƙarfe 5-6. Shi ma akwai wanda suka ɗauki nauyin wannan. To duk muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu albarka a cikin abin da suka yi, kuma amfanin da aka samu Allah ya ba su ladan. Haka zalika akwai sabon gidan rediyo na Rahama da aka buɗe, duk da yake sai cikin azumi, kusan rabin azumi ma sannan aka fara, sun ɗauki wannan karatu suna ta yaɗa shi a duk lokacin da suka zo suna yaɗa wato jerin gwanan program ɗinsu. Su ma Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi, kuma Allah ya sanya musu albarka a cikin wannan gidan rediyo da aka buɗe. Waɗanda suka yi wannan duk sun ce ba sa so a sanar da ko su waye suka yi, amma Allah ya san su, ba za su ɓoye ma Allah ba, duk da sun ɓoye mana haka ake so su ɓoye wa mutane, amma Allah maɗaukakin sarki ya sani. In tubdu sadaqati fa ni'mahi, in kun bayyana sadaka madalla, wa in tuhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairun lakum, in kuka ɓoye kuka ba ma fakirai wannan shi ya fi alkhairi. To sun zaɓi abin da yake shi ne mafi alkhairi ɗin, Allah ya ba su cikakken ladan, kuma ladan da ba sai ya sanar da mu ba, da shi da su kawai zai musu, Allah ya musu. Duk waɗanda suka yi ƙoƙari a wajen wannan hidima da ake ta addinin Allah, ta wadda albarkacinta muka samu haske mai yawa a cikin wannan wata, muka samu kusanci ga Allah jalla wa ala, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya musu sakayya. mu kuma Allah ya bamu albarkacin wannan wata. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah ka bamu albarkacin alqur'ani, Allah ka bamu albarkacin wannan wata na Ramadan, ka bamu albarkacin azumin watan Ramadan, ka sanya mu a cikin wanda suka yi shi imanan wahtisaba. Allah ka sanya mu a cikin wanda suka kai musu muwafaqa da tsayuwar Lailatul Qadr imanan wahtisaba. Allah ka bamu albarkacin alqur'ani, Allah ka bashigar da mu aljanna da ceton alqur'ani. Allah ka sanya mu a cikin masu karanta shi haqqa tilawatihi, Allah ka sanya mu a cikin masu aiki da shi, Allah ka yalwata kirjinmu da shi, Allah ka haska zukatanmu da jinmu da ganinmu da harsunanmu da kaburburanmu da alqur'ani ya rabbal alamin. Ka sanya ki ya zamanto haske a gare mu, ta gaban mu da ta bayan mu, da dama da mu, da hagu da mu, da sama da mu, da kasa da mu ya rabbal alamin. Allah ka lulube mu da albarkar alqur'ani, Allah ka lulube mu da albarkar alqur'ani, ka sanya albarkar alqur'ani a cikin rayuwarmu da rayuwar zurriyarmu da rayuwar iyalanmu da rayuwar al'ummarmu baki daya. Allah ka yi mashi shugabanninmu a wannan al'umma jagora, Allah ka inganta jagorancinsu, Allah ka inganta jagorancinsu, ka sanya shi ya zamanto rahama ga wannan al'umma, Allah ka sanya jagorancin wannan al'umma ya zamanto rahama a gare mu ya rabbal alamin. Allah muna roƙanka ka yafe mana zunubanmu. Allah ƴan uwanmu ƴan hizba wanda suke kokari a cikin wannan wata, Allah muna roƙanka Allah ka yi musu kyakkyawan sakamako. Duk waɗanda suka yi hidima ga addininmu, duk wanda suka yi hidima ga addininka a cikin wannan wata, suka yi hidima ga karatun alqur'ani, suka yi hidima ga azumi, suka yi hidima ga masu azumi a wannan masallaci da sauran masallatai a wannan ƙasa tamu da duniya baki ɗaya, Allah ka yi musu ihsani, Allah ka yi musu ihsani sama da ihsanin da suka yi. Allah ka albarkanci dukiyarsu, Allah ka samu gama lafiya baki ɗayanmu. Allah dukkan addu'o'in da muka roƙa a gare ka a cikin azumi, a cikin kunuti da muke yi, da kuma a cikin wannan majalisi da muke, da cikin sujadanmu, da lokacin buɗe bakinmu, Allah ka amsa addu'o'inmu. Allah ka bamu fiye da abin da muke ƙauna daga gare ka, Allah ka bamu fiye da abin da muka roƙe ka ya rabbal alamin. Allah abin da muka yi kusuri bamu roƙa ba na wani alkhairi wanda kai alƙawarinsa ga bayinka, ko wani alkhairi wanda kasan waɗansu bayinka suna samunsa, Allah kuma ya zamanto bamu roƙe shi daga wajenka ba. Allah ka bamu daga cikin falalarka. Allah ka karbi ibadanmu, ka gafarta zanubanmu. Allah ka samu ga wani Ramadan din wata shekarar alhali muna cikin musulunci da imani da afiya da lafiya ya rabbal alamin. Allah ka maimaita mana wannan rawata, Allah ka maimaita mana wannan ibada, Allah ka karba daga gare mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Assalamu alaikum. Jama'a, mun yi sanarwa cewa za a nemi yin sallar Idi a filin Sukuwa. To, saboda uzuri, an samu uzuri da ya zamanto ba a riga an samu wannan wato muwafaka ba, ba mu kaddamar da nema ya zuwa ga fadar mai martaba sarki ba. Saboda haka muna sauraro, Allah ya da muna fata watakila zuwa sallah babba za a fara wannan Idi. Saboda haka babu sallar Idi a wannan masallaci kamar yadda aka yi alƙawarin za a nema. Dama mun ce idan an samu izini za mu sanar. To ba a har yanzu ba a samu ba, ba wai dan ba wai an nema ne an hana ba, ba a riga an kaddamar da neman ba. To amma kuma saboda bin ka'ida ba za mu fara ba har sai mun nema an ba mu izini insha Allah. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.